بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوء وأن يمتشين رانر Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 29 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala ali wa sallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan August 2026 daga wannan masallaci mai suna Masjid Umar ibn Khattab
wannan da dauke ne
da kenan dandari cikin wadan zariya a cikin darussan mu na tafsirin juzu'a amma muna cikin suratu al-adiyat ko suratu al-adiyat zamu sake jin matanin wannan sura daga bakin al-ramba malam Muhammad Dura bismillahir rahmanir
rahim a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
نعم الله مدعوكين سركي يتشي والعاديات ضبحا نارد إلى دواكي ما سسكوا سنعي سنع حنينيا الله يتشي فالموريات قضها سننكما ما سبقن كأسا da kafafunsu suna kestu da kofatansu fal mughirati subha sannan suna masu kai hari da asubahi fa atharna bihi naqa suna masu tayar da kura da sukuwar da suke fa wasatna bihi jam'a kuma suna masu shiga tsakiyar taro innal insana lalle shi mutum da rabbihi lakanut tabbas mai yawan butulci ne ga ubangijinsa wa innahu kuma lalle shi ala zalika la shahid shaida ne akan haka wa innahu kuma lalle shi li hubbil khair la shadid mai tsananin san alheri Allah yace afala ya'lamu shin bai sani bane idza bu'thira ma fil quburi idan aka bankado abubuwan da ke cikin kaburbuka wa husila kuma aka tattaro ma fi suduri ababan da ke cikin kiraza inna rabbahum lallai ubangijinsu bihim game da su yawma idin a wannan rana la khabirun masani ne mai bada labari Allah ya tunawa mun yi tsokaci game da ayoyin farko har zuwa fadan Allah fawasatana bihi jama'a wanda suke bayani akan wato sifa halittar dawakai daidai da Allah madaukakin sarki ba da labarinsa. To sai mu tashi inda Allah yake cewa innal insana ke da ko innal insana lalle shi dan adam li rabbihi ga ubangijinsa lakanudin mai yawan butulci ne al insana anan zai daukan ma'anar istigraqul jins wato duka jinsin dan adam ko kuma ya dauki al'am urida bihil khas in mun dauka duka jinsin dan adam ne sai zama kamar irin innal insana lafi khusr da kuma wa qala lil insanu ma la hada muka ta a baya kaga duka da adam kenan idan kuma mun dauka amun ne urida bihil khas kawai da wasu malamai suka ce wato an ce al insan amma ana nufin sashen wani nau'i na insan su ne kafirai da munafikai da sauran mutanen banza su ne masu taurin kai da butulcewa ga Allah madaukakin sarki lakanudin wato masu butulci ne ya zo a cikin hadisi daga Abu Umamata al-Bahili radiyallahu anhu zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka ce annabi ya ce innal kanuda abinda ake nufi da al-kanud shine allazi ya'kulu wahda wanda yake ci shi kadai baya san ma kowa duk abinda ya samu shi kadai yake cinyewa baya sadaka baya kyauta wani ba ko iyalan shi baya ba irin abinda yake ci zai ci a waje ya shiga gida kawai yana gyatsa nabi ya ce wa yadribu abda wanda kuma yake dukan bawansa din na kasa da shi bai jin dadin sa da ma'aikata da yan kwalago da almajirai da masu ci a karkashin sa duka suna kuka da shi suna wayyo wayyo wayamna'u rafda sannan kuma ma yakan hana kowa ya bi shi bai yarda kowa ya rabe shi wannan hadisi yana cikin tafsir na al-imam ibn abi hatim al-razi da isnadin sa bai inganta ba ibn abbas ko ya fassara yace al-kanut shine al-jahudu li ni'amillah wanda yake yin butulci ga ni'imomin Allah al-hasan al-basri shi kuma yake cewa huwa allazi yadhkuru al-masa'ib wa yansa al-ni'am shine wanda yake tuna masifu duk wata masifa da ta same shi bai mantawa kullum din ga tunanin yana bada labarin masifun da suka same shi wa yansa ni'am amma kuma sai ya manta ni'imomi ni'imomin da Allah ya mishi su kuma baya tunawa ni'imomin da Allah ya mishi baya tunawa amma ko da yaushe yana tuna masifu da ya shiga ciki kamar da Allah yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa nahama fa yaqulu rabbi akraman dan adam idan Allah ya bashi ni'ima sai ya dinga kafafa wa amma idza mabtalahu rabbuhu فقدر عليه
وما اذا مبتلاه
ولما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا سيتي الله يا ولاقنت شي سوره الفجر كو كما كما ان الله يكي فدا الله يا يا صفته دان ادم ده wannan irin siffa ta al ta butul cewa irin fadin sa wa nabi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sayace innal insana lakafur dan adam lalle mai butulci saraka malamai suka ce wannan lafazi na kanud yana ya daukan duka wannan ma'ana ma'anar butulci ma'anar rashin godiya ma'anar ruwa da sauransu gurgurdan irin yaran kabilar larabawa da kai amfani da shi a yaran kabilar kinda da mutanen hadarbaut in suka ce kanud suna nufin al'asi wanda ke saban Allah su kuma rabi'a da mudar in suka ce al'asi suna nufin al-kafur mai butulci yayin da su kuma kinana wato larabawan quraishi kenan su ne kinana su kuma sukan kira al-bakhilu wato marwaci sai su ce mishi al-kanud saboda wannan aya innal insana li rabbihi lakanud tana bayani ne akan dabi'ar dan adam dan adam na da dabi'a irin wannan idza massahu alkhairu jazua wa idza massahu sharru manua yana idan ya samu wani alkhairi sai ya ruwa ya samu wani akasin haka sai ya tamita la yasamu alinsanu min du'a alkhairi wa in massahu sharru fa yaqusul kanut dan adam baya gajiya da roƙon Allah ya ƙara mai arziki ya ƙara mai alkhairi ya mai albarka bai gajiya da wannan addu'a bai gajiya da neman a yi masa wannan addu'a kullum mutane suna cikin walita su da addu'a in ya ganka zaka je zaka yi tafiya ko zaka je umara ko zaka je yanki haji a taya ma addu'a ya buga maka waya a taya ma addu'a in an ga bukatar mallam a yi mana addu'a ya je kun baba shi kullum cikin neman addu'a yake la yasabu al-insanu min du'a'il khair amma idan wani abu ya same shi wanda ba haka ba Allah ya ce wai masahu sharru fa yaqusul sai ya cire rai ya zama yana cikin ya'as qanutun ya zama ya cire rai daga samu ya ji kan ba zai fita ba wa idan qala in alqalahu rahmatan minna min ba'di darra amsatu la yaqulanna hadha li idan ko ya ji wani dadi bayan wani bala'i me ko ya dauki darasi sai kawai fara kafafa ku ya kamata a ce wanda ya shiga wahala ya shiga talauci ya shiga jarabawa ya shiga rashin lafiya idan Allah ya buda masa ko ya tsallake wannan ya kamata ya zabe kowa daukar izina daga abin da ya gani a baya kamar sai ga ba zai haka ba duk wannan dabi'a dan adam shi Allah yake lissafa mana Allah ya ce innal insana li rabbihi lalle shi dan adam ga ubangijinsa lakanud wato mai butirci ne wa innahu kuma lalle shi ala zalika akan wannan dabi'a ta butirci la shahid shi shida ne aka haka to ana malamai sun yi sabani game da wa innahu wannan damirin shin wa innahu yaudu ila al-insan aw yaudu ila rabbil insan wa innahu lalle shi ubangijin ala zalika akan haka la shadid da shahid ya san wannan Allah yana sanar da duk abin da hada yake ko ya furta ko bai furta ba ko kuma wa innahu lalle shi dan adam ala zalika akan haka la shahid ya san kansa ya san cewa shi mutum ne mai mutunci a wasu malamai suka ce abdamiru yaudu ila rabbil insan لأنه هو أقرب الذكر إنك كرنت إن الإنسان لربه هذا سيدا أكا أمبت الإنسان سنة أكا أمبت ربه فأكا إذا لا ربسي ما أكا أمبت دميري سيستيت الدمير يقود إلى أقرب ذكر وانده يفقص لشي أجيرا جي كلموني فأكا شيني لفظ الرب فأكا إن وإنه للي إن رب الإنسان inna rabbal insani ubangijin dan adam ala zalika akan wannan siffa ta dan adam la shahidun kuma wannan ma'ana ce afi ta dace da kaidar larabci ta dace da ta'awili wanda yake mabayyane ai anna allaha shahidun ala ma alaihi al insanu min al juhudi wal kufri wannan shine fasarar mujahid da shi da malamin sa ibnu abbas da dama daga cikin malaman tafsiri duk fasara suke wasu kuma suka ce wa innahu ay innal insana shi dan adam ala zalika la shahid ay huwa shahidun ala nafsi bima yasna'u wannan shine abinda al-imamu al-alamatu shankiti shi kuma ya zaba ana shi tafsirin cewa wa innahu kuma lalle shi dan adam a li hubbil ala zalika akan haka la shahidun yana sanada abin da yake wannan ita ce fassarar al-alamatu shankidi kowanne zai iya zama abin karbuwa amma da wacce fassara ta farko ta fitowa fili domin ta fi dacewa da kaidar larabci kuma ta fi dacewa da fadin ilimin Allah shi ko dan adam adabi an ce zaka ga dan adam adabi an ce ba kowa ne yake itirafi da laifinsa ba har cikin ransa yana so ya ba kanshi uzuri yana so ya dinga nuna cewa abin da yake yi daidai ne mutane ne ba su fahimce shi ba mutane ne ba sa mishi adalci yanzu ka kalla misali duk irin yanzu korafin da mutane suke yi da masu mulki da shugabanni din da sauransu akan cewa ba sa adalci ba su da kirki ba su kyauta ba da za ka yi fira da wani daga cikinsu ka je da yake shi kuma wani mai mulki ko wani cikin makusantan masu mulki wanda suke moran abin zaka ji shi kuma ya fara maka jawabi da nuna maka cewa su ba akan gaskiya su so masu tausayin talakawa ne mu talakawa ne mu ne ba mu da butulci ko ba mu da fahimta ko kuma sai nan gaba za mu gane kuma har cikin zuciyarsa haka suke ne haka in ka ga wato wani abokin zama da matarsa misali ba miji suna rigima kowa in yazo ba da labarin nashi side of story din auren sa shi yake da gaskiya auren sa shi aka cuta shi aka zalunta shi ba masa adalci ba zai iya rantsuwa da Allah akan haka to kaga ashe a dabi'ance dan adam baya itirafi da sanin cewa ya san shi butulin ko da a san da yayi butulci dukkari an yarda cewa wane yayi butulci amma shi yana rera bakan shi uzuri yana nan yana ga rafsha mutane ba su fahimce shi ba saboda haka waccan ma'ana tafi fitowa fili da haka malamai suka ce waccan ma'anan shine fassara ta zahiri ga ayan cewa wa innahu ay wa inna rabbal insani ala zalika akan wannan dabi'a ta dan adam la shahidun Allah masani ne akai kuma tunda Allah shi ya halice mu ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful kabir Allah wanda ya halitta ba ya fi kowa sanin halittar sa ba to amma ita ma waccan fasarar mun ji cewa babban malami al-alamatu shankiti ya goyi bayan ta kuma shankiti ya goyi bayan abu zai kawo mishi hujja barkatai a cikin alqur'ani da sunna da larabci da sauransu wallahu ta'ala alam Allah ya ce wa innahu kuma lalle shi to wannan shi da mirin babu sabani akan sa cewa dalili ne ya kudu ila al-insan domin ya zubin larabcin ya wannan haka wa innahu kuma shi dan adam li hubbil khairi a wajen san alheri la shadid yana da tsananin san alheri lafazin alheri a nan alkhair yana irin wancan abin da muka ambata amun ne amma urida bihi alkhusus alkhairu amun wanda Allah yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan duk wanda ya aikata koda kwayar komayya na alheri ya rabu to wannan kowane irin alkhairi to nan ma alkhairi da aka faɗa da zai zama haka amma ba shi ake nufi ba ana nufin wani alheri na musamman ma'anin wannan alherin shine dukiya wa innahu li hubbil khairi ay wa innahu li hubbil mali qur'ani yana zuwa da irin wannan lafazi wanda yake gama gari amma sai ya dauki wata ma'ana ke bantacciya kamar da Allah yake cewa allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshahu allazina qala lahumun nas waɗanda mutane suka ce musu kaga mutane kamar duk garin nan kamar duk anguwan nan kamar duk masallacin nan amma kuma ba mutane yake nufi ba ana nufin wani mutum kwaya daya shine Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i kamar yadda zuwa cikin sira shine yazo Madina yake so ya tsorata yana bada labari mai tsoratawa yace aiko ana nan an yi gangan ko against you people za a zo a kawo muku farmaki kaga mutum daya ne ya fara kamar yadda ko a yanzu a Hausar mu kai mutum ya ce mutane suna ta cewa kaza kuma hala mutum daya ne ya ga masa ta duk gari ana ta fadin abu kaza kuma guri daya ya ji to wannan amun ne uri da bihil khusus ana yin wannan a cikin zance a fadi lafazi wanda yake faffada amma kuma ma'anarsa takaitacciya ne to wa innahu lalle shi mutum li hubbil khair a wajen san dukiya la khabir la shadid yana da tsananin san dukiya alkhair bi ma'ana almal yana zuwa cikin alqurani da ma'anan almal kamar da Allah yake cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khairan lil wasiyyah in Allah ya wajabta muku idan wani ku yazo rasuwa in taraka khairan ai in taraka malan in ya ba wata dukiya yayi wasiya cikin suratul baqara kenan ko kuma ita san dukiya yana daga cikin dabi'un dan adam da Allah ya halicce shi haka kuma da Allah yake cewa kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahudduna wala tahabbuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma Allah yace mene wa tuhibbuna al-mala hubban jamma wa tuhibbuna al-mala kuna san dukiya hubban jamma so faffada girman me Allah yace zugina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantara kayan taskokin dutiya minan zahabi wal fiddati wal khayr wannan dukiya ne wal an'am wal har da dukiya farin kudi da dukiya dabbobi da dukiya gidaje da dukiya kayan noma Allah ya ce ya kawata azkatan bil adamu sansu suna ka wannan dabi'ar dan adam ce babu wani dan adam da bai san kudi babu shi sai dai babu rai a jikinsa ko kuma ya gama rayuwa yanzu ya gane kudin ko ba su mishi wani amfani ba kamar da ibnu qayyim yake cewa fa ma khabtu tabrih al hayat kama ara lita'jil sagi anta kuma bitamsali ka anni lam arkab jawad al ladati wa lam atabattar ka ibn zat khalkhali ibnu qayyim wani takaddar na jahiliya bayan yayi barna ya sha giya yayi fasikanci yayi fadi yayi kaza yayi kaza sai ruba shi da lafiya da mutum bai da lafiya rayuwa ta cin masa ya fara cire rai da duniya yana ganin kuma babu wani abu da ya saura mai banda mutuwa sai waye gari ya ga cewa duk wani abu kerekeren duniya baya burge shi ba kwana na kace wani tsohon shugaban kasa yayi ko da wata irin wasika irin wannan da take cike da nadama da juyayi a rayuwarsa kamar ka ce ma idan da Annabi yake cewa hatta ka da an yuslima zantar da shi yayi kama da a ce ina ma da ya musulunta saboda wannan shugaban kasa kowa ya san irin baba keren da suka yi a kasar da duke mutane irin kwanzamin dukiyar da ya tara bisa abin da bai ta ba yanzu kuma rayuwa ta cin mai shekarun shi mutu 90 ina jin saboda haka sai to sai rayuwa gari yanzu ba bai jin dadin abinci bai jin dadin saduwa da kiyamace bai jin dadin kwanciya a wuri mai kyau bai jin dadin tunanin ma yana da kudi Allah ya ji kan amin dan tata shi ma wani babban attajiri cikin mutanen kirki ko haka ya fada shi ma gabdar su cewa shi yanzu baya jin dadin komai a rayuwa to sai dan ka kai irin wannan lokacin wato bayan duniya ta gama gurzakka amma ba haka ba dan adam da tabi'atin hal yana son kudi saboda kada wani ya zargi wani akan cewa yana son kudi dabi'a ce inda yake abin zargi idan wannan son kudin ya kai ka ga aikata abubuwa na haramun dan samun kudi sata kidnapping fashi da makami yahu yaudara tata da irin wannan satan dukiyar gwamnati da sauransu duk waɗannan su ne abin zargi domin ka tara kuɗi ta hanyar haram saboda da san mata da san yara da san kuɗi wannan duka ɗabi'a da madan babu wani wanda baya so abinda ba a so kawai shine karka tafiyar da wannan ɗabi'a taka cikin abin da yake ya haramta shine zai zama abin zargi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hubbiba ilayya lil dunyakum hadhihi at-tibu wan nisaq Allah ya sa mu da kauna ta mata da kuma kaunar turare a cikin duniyar nan saboda haka Allah ya halice mu da wannan dabi'a ta san kudi kuma Allah yake fadanta alalamatu shankidi a cikin adwaul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'ani yake cewa a wajen tafsirin wannan aya yace wa hadha nassun wannan aya nassi ce fi madhammatil mali wajen yin Allah wadarai da dukiya fi madhammati hubbil mali wajen nuna Allah wadarai da tsananin kaunar dukiya yace wa huwa jibillatun fil insani dabi'a ce ta dan adam illa man hazzabahu al islam sai wanda musulunci ya tace dabi'arsa idan ka san addinin musulunci kana aiki da dokokinsa to zaka waye gari dabi'a ka ta canza daga wannan nature din zuwa wata refined dabi'a wanda tunda maka cewa dukiya ba wani abu ne da zaka yi ta wahal da rayuwarka akai ba ka nemi abin da zai amfane ka ne da Allah ya ce wa ta gifi ma atakallahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan ya ce wa Abu dan As ni'mal malu salihu inda al-abdi salih ma dalla da dukiya ta halas a hannun mutumin kirki wanda dukiyar dama ta halas ce sannan kuma shi mutumin kirki ne zai yi aiki mai kirki aikin kirki da ita zai yi aikin alkhairi zai ciyar da iyalansa zai taimaki ƴan uwansa da talakawan da ke kusa da shi da marayu da zawarawa da mabukata zai taimaki addininsa zai taimaki al'ummarsa duk abin da ya kamata a yi da dukiya na alasan barka zai yi annabi ya ce to wannan madalla da irin wannan dukiyar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu dan As ga dukiya nan ka diba ya diba ya kara ciya manzo Allah na kara yace kara sannan yace madalla da kudi na halas an mutumin kirki Sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu shi ma wata rana an kawo kudin fai'i yazo ya shimfida bargonsa ya diba ya diba har ya kasa dauka kwandalaye ne na zinari da azurfa ya diba saboda yadda dan adam yake kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya diba ya diba annabi na kallon sa yayi kokari daga ya kasa daga yace ya manzo Allah ka daura mai ciya ka dauki dai abin da zaka iya yace to kace wadannan tsura mai ciya in ya mai wa kanka rage nabi ya ta kallon shi yana mamaki to shine sai ya karanta wadannan ayoyi cewa innahu li hubbil khair lashad dole dan adam yana son dukiya annabi ayyub annabin Allah ne wanda ya shiga cikin jarabawa wannan ta rashin lafiya sai da komai nashi ya kare da Allah ya warkar da shi nabi ya ba da labari cewa Allah ya mashi ruwan kudi ruwa na zinariya a gidan shi suka yi ta zuba ya dinga waso so yana tarawa yana tarawa Allah ya ce mushi haba annabin Allah ayyuba wani irin hadama ne kuma wannan yace ya Allah to waye yake koshi da ni'imarka yace ga da kai tattara sallan shi saboda in ba mutumin da kamar yadda malai faɗa nan in ba mutumin da musulunci ya tace ɗabi'arsa ba za ka samu dan adam kowa aikin shi kenan neman kuɗi illa annab zamma yansabu ala shiddatil hubbi yace amma fa zargin kuɗi din yana fadawa ne a cikin tsananin son kuɗi wanda wannan tsananin tahmilu sahibaha ala bayail huquqi wanda zai ja mai wannan son kuɗin ya tozartar da haƙoƙin mutane yake ba da haƙƙin dukiya na zakka da haƙƙinta na sadaka lisa'il wal mahrum yake bayarwa wani ma yake ci da iyalansa ana yin masu arziki wanda iyalansu ma ba sa samu wani ma ya hana kansa za ka ga wani attajiri ne amma ka gan shi a tasha ko a wani wuri sai ka shafara ka rage masa ka dauka almajiri nan ko in ka ji irin miliyoyin da yake a kansu za ka yi mamaki wani sai ya mutu ya ta mamaki ya ce kaza ba kaddararsa ce kaza ba kaddararsa ne amma kuma ulsa ne ya kashe shi wato yunwa ce ta kashe shi saboda zai cin komai to akwai irin waɗannan ya sun dayya a haƙoƙi na kansu na iyalansu haƙoƙin addininsu haƙoƙin zumunta haƙoƙin maƙwabta to wannan abin zargi ne aw ya ta'addal hudud ko kuma ya wuce iyaka shine yayi sata yayi fashi yayi yahu yayi kidnapping yayi satan kudin gwamnati duk wannan tsallake iyaka ne to wannan shine abin zargi game da kudi amma wanda ya tsaya neman halas dinsa dan ya rufa wa kansa asiri dan ya ci abinci ko dan ya samu jari wanda zai taimaki kansa ya taimaki al'ummarsa to wannan ba abin zargi bane matukar wannan neman kudin bai hana shi ayyuka na wajibobi ba duka wannan maganar al-Allamu tashankiti ne a cikin addu'ul bayan fi dhahil qur'an bil qur'an yana daga cikin halaka da dan adam yake ya samu kansa shine mutun ya wayi gari cewa ba shi da aiki in banda neman kudi neman duniya kawai irin yadda mafi yawan mutane yanzu suke duka lokacinsu dare da rana safa da yamma sun shigar da shi a cikin neman duniya al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga sayyidina Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yana ba da labari cewa afwan daga Abu Imran yana ba da labari cewa wata ran sun je wani jihadi na zindaman sayyidina Umar bin Bana mantawa sai wani mutum cikin musulmai ya ratsa cikin kafirai yana sara suna saran shi har suka kada shi sai aka ce wannan mutumin alqabi nafsihi ila tahaluka suka ja mishi aya cewa Allah ya ce wala tulqubi aydikum ila tahaluka Allah ya ce kada ku wurga kanku cikin halaka Abu Ayyub al-Ansari yana cikin rundunar sai ya ce a wannan ba shine fasara wannan aya ba yace innama nazalat fina nahnu ma'asharul ansar wannan aya ta sauka ne akan mu mutanen Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina muka taimake shi da karfin mu da dukiyar mu da dabarar yakin mu akai ta jihadi aka gina musulunci bayan da akai fatuhu Makka aka dawo aka je akai Hawazin aka ci nasara akan manyan kafirai na garuruwa guda biyu na Makka da na Taif sannan aka je kuma Tabuka suma aka firgita su kowa ya zo yana shiga addinin musulunci a Fuwaja to sai Ansar suka yi mitin suka ce to alhamdulillah alƙawarin da muka dauka na taimakon Muhammadu muna ganin gaskiya mun yi iya abin da za mu iya a cikin tsawon shekarun nan kuma dukiyar mu ta lalace kasuwancin mu ya balbalce gonakin mu sun sururuce to bari mu dawo mu tada ko bada arzikin mu shine Allah ya sauka musu da wannan aya cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsin Abu Ayyuba yace ma'anan attahaluka shine mu koma kawai cikin neman duniya mu rabu da addini irin yadda mafi mutane suke yi kawai kowa ba ruwan shi da harka addini ko ta kowace fuska shi ba malami bane shi ba dalibi bane shi ba limami bane shi ba mai tawakkul addini bane shi ba mai sauraron wa'azi bane shi ba yi da wata sabga da addinin musulunci in yabo masallaci ma yaji ana neman sadaka sai tsaki yace waɗannan imaman nan sun matsa mutane kai me za ci wani masallaci sai an sake nufin ji ai ya ishe shi haka me za su yi da karin lasifika kudin shi kawai na ya ci ya sha ya sa sutura ya sai mota ya yi aure ya gina gida in ya gaba mai bai rushe ya gina wani duniya kawai to in kana neman wanda ya halaka a duniya kaga wannan abin da kake ci za ka kuma fi yawa da shi ne lifestyle din mutane mafi yawa saboda haka abinda ake zargi game da dukiya shine mutum ya tasa ta gaba ba yi da wani zarafi sai ita kaga ai Allah dai ba mu labarin wasu mutane guda biyu a cikin suratul kafi wa darablahum mathalan zayyana Allah li ajma jannatayn lil a'rabi ko wa hum nabi nakhrin wa ja'alna bainahuma zara'a ta inda yake yace da ya shiga gona tashi me yake cewa wa huwa zalimun li nafsi qala ma adullu an tabida hadhihi abada ma adullu sa'ata qa'ima to wannan ko shine misalin karshen mutumin da ya ba irin wannan rayuwar gaskiya sai ya fara kokonta lahira da wannan mutumin daga ganin duke shi ta yawa ne ya fara tana ma ai babu lahira ya fara tana in ma akwai lahira shi ko a lahira shi fa ya tsira alhalin kuma harakacce ne saboda ka jama'a biye da zaka yi zama cewa rayuwarka ka fi damuwa da makomarta fiye da abin da take ciki a yanzu ka fi damuwa da lahirarka fiye da damuwa da duniyarka ka nemi abin da zai maka asiri ka nemi abin da zaka kai rayuwarka ka nemi abin da zaka tsiratar da mutuncinka da na iyalanka amma kar ka manta da cewa Allah bai kawo ka wannan duniya dan tabbata ba Allah ya kiyaye amin da haka za ka ga dan adam saboda wannan dabi'a a kore yaushe yana kokarin tara dukiya ko dai ta hanyar take ta halas ko kuma ba ta halas ba yana daga cikin kuma alamun tashin alkiyama kamar yadda zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alkiyama ta kusa mutane za su fara neman dukiya ba sa damuwa ta halas sai ko ta haram ba sa damuwa a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama shine kaga mata sun bazama sun zama yan kasuwa kamar yadda muke gani yanzu mata har alfari suke da cewa su yan kasuwa ne mafi yawan abin da ake sayarwa yanzu a garuruwan mata suke ci shi da sai an je kuda ake gani yanzu ka shiga kasuwannin mu ko ka shiga cikin social media duk mata da manya da kanana da kowa ta fetsare ba su da aiki in banda talla wannan daga cikin alama kusantowa da kiyama ne ba alheri bane wannan ba alheri bane kaji ana empowering din su ana ganin wai ai sun dashi suna neman na kansu kuma har maza ma suna encouraging din su domin Allah ba shi hadisin cewa yake cewa hatta tusharika almar'atu zawjaha fi tijara a wayi gari mace tana tarayya da mijinta a kasuwa ya fita kasuwa ta fita ko kuma ya bude company ita kuma ita ce director ko sales manager ko kuma mace ma'aikaciyar banki mace ya kasuwa mace tana safara ba ta China ba ta Dubai ba ta Lagos ba ta Kano ba ta kasuwar Caranci ba ta kasuwar Dambatta ba ta kasuwar Azare tana siyo dabbobi da hatsi tana kaiwa ko tana kaiwa Kalaba da haka mata suke da wanda kuma wannan kuma tana da babban account a Facebook ba ta da aiki banda ya hada harkar kasuwa duk wannan abin da ake gani ci gaba ne addini ba mun alheri bane kuma zaka iya fahimta haka daga yadda gidaje suka rushe a sanadiyar wannan abubuwan amma kaga a yanda turawa suka samu ne wannan tunanin gani ake alheri ne economic development ne gani ake ai karin hauhawa tattalin arziki Allah ya kiyaye Allah da ya ce wa innahu lalle shi dan adam bi hubbil khair a wajen san duniya san arziki la shadidun mai tsanani ne malamai suka ce san arzikin guda biyu ne akwai dai na farko al-hirsu shadid ala al-mal tsananin san dukiya don a tara ta, sannan kuma wal bukhl biha, da kuma rowan dukiyar bayan mutum ya tara kuma baya so a ce ya bayar. In an ce ya bayar yana cikin damuwa, yana baya so ma ya gamu da masu cewa a bashi, sai so ya ji an aiko mai da saƙon nema, baya son a ce ya kawo taimako ko ga wasu marayu. Da wani ma bai so ya yi shi ma su ce baba a ba mu kuɗi mu siyo biredi, biredi wannan sai an yi rikici da shi kafin ya ba da kuɗi a su abu naira 2000 ko kuma ya ce bari je siyo da kanshi ka a cuce shi. Allah ya kyauta. Waɗannan abubuwan guda uku da aka ambata cewa innal insana li rabbihi lakanuz wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid, aga an ambaci aljuhud musu rashin godiya ko an ambaci kwaɗayin dukiya da kuma da butulci. To shi ne malamai suka ce su ne a madadin rantsuwa guda uku da Allah ya yi a farkon aya, akwai so wal adiyati dhabha fal muriyati qabha fal mughirati subha, sai aka ambaci halaye guda uku na ɗan adam waɗanda suke da alaka, waɗanda a kansu ne Allah ya yi wannan rantsuwa. Ya ambaci aljuhud ash-shuhu al-athara, rashin godiya Allah, tsananin kwaɗayin dukiya da kuma tsananin son kai. To ya yi rantsuwa kuma guda uku, sai aka bada ainihin wato labarai guda uku na siffofin ɗan adam. To abinda kuma za a ambata mana guda uku na gaba su kuma su ne maganin waɗannan cututtukan, cutar butulci aljuhud, da cutar ash-shuhu tsananin kwaɗayin dukiya, da cutar al-atharatu tsananin son kai na ɗan adam. To magungunan su guda uku su ne waɗannan da Allah zai ambata. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Wannan abubuwan guda uku malamai suka ce su ne maganin waɗancan cututtuka. Afala ya'lamu, yo shi ɗan adam bai sani ba ne, idha bu'thira ma fil quburi, wannan tambaya ce da taqrir, ba wai ana so ya bada amsa ba ne, ana tabbatar bane da cewa ai ya san cewa za a tashi na kabari. Aga sai aka tsallake zuwan ajali da mutuwa da kwanciyar barzahu, domin duk waɗannan muƙaddima ne akan wannan na ƙarshen, akan tashin alkiyama. Aka ambaci kawai gabaki ɗaya na ƙarshen saboda muhallin na tsoratarwa ne, ba a yi bayanin cewa ai ɗan adam ya san akwai mutuwa, ɗan adam ya san akwai kwanciyar kabari, ɗan adam ai ya san akwai barzahu. Ba a ce afala ya alamu annahu sayamutu wa annahu sayuqbar wa annahu sayishu fil barzakh, din aka tsallake waɗannan kai aka ce afala ya alamu idza bu'thira ma fil qubur, to dan adam bai san wai idan aka bankado shi ne bu'thira, uthirat wa qullibat, atta da abin da ke cikin kabarin, a fitar da matattu da ke cikin kabarin, kamar da Allah yake faɗa mun karanta wa idzal qubur bu'thirat, da kuma wa akhrajatil ardu athqalaha, mun karanta shi a baya shi ma, da irin kuma yawma tashaqqaqul ardu anhum siraa zalika hashrun alaina yasir, Allah ya ce ranan da ƙasa za ta tsatsage su fito dodo dodo. Allah ya ce mu abun wannan abu ne mai sauki, ba wannan abu ne mai wahala, da irin Allah yake cewa yawma nusayyiru aljibala, cikin sautin kaji ran da za mu tafiyar da duwatsu gabaki ɗayan su, wa taral arda barizatan, kaga ƙasa ɓalo-ɓalo. Allah ya ce wa hasharnahum, sannan muka tashe su gaba ɗaya, falam nughadir minhum ahada, ba wanda za a bari. Allah ka samu cika da imani. Da ire-iren waɗannan suna nan da yawa, saboda haka Allah ya ce afala ya'lamu, shin bai sani ba, idza bu'thira ma fil quburi, idan aka fitar da abubuwan da ke cikin kaburbuka, wa hussila ma fis suduri, sa'annan aka tattara, hussila shi ma ma'anar shi ubriza, aka fito da ai aka bayyana ma fi suduri, abinda ke cikin kirasa, wanda Allah yake cewa yawma tubla sarair, ranar da za a fito da asirori. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa muyyiza baina ma fi suduri min al-khairi wash-sharri, ranar da za a tantance abinda ke cikin kirasa na al-khairai da sharruri. A rawaito wannan ma daga malam Sufyan as-Sauri, Al-Imam Sa'id yake cewa lalle inna mastatara fi sudur abubuwan da ke boye a cikin kirazan mazaji min kama'il khairi wa sharr na al-khairai da sharruri yadhharu yawmal qiyama zai bayyana karara fa yasiru as-sirru alaniyatan duk abin da yake a boye ya fito fili wal batinu zahiran abinda da ba a gani ba a ganshi karara a gabatar da ayyukan bayi ga Allah a fito da su karara kowa ya gani ya zama da cewa ga sunan ana gani muka lura mu ga an yi amfani da lafazin as-sudur wa husila ma fi as-sudur ba a ce ma fi al-qulubi ba a asali kuma ana magana ne akan abin da ke cikin zakata su kuma zakatan su ne suke cikin kiraza su aka amfani da al-qirji dan nuni ga izuwa abin da ke cikin sa wanda shine zuciya wanda ita ce mahallin aiki ita ce mahallin kudiri ita ce mahallin niyya ita ce kuma wanda in ta gyaru komai ya gyaru da annabi yake cewa inna fil jasadi mudgha idha salahat wa idha saluhat a wata riwaya saluha al jasadu kullu in ta gyaru komai ya gyaru ita ne kuma wanda Allah yake cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur su ne zakatan da ke cikin kiraza su ake ishara a nan saboda za a fitar da duk abin da ke cikin zakatan mutane babu abin da zai buya ga Allah madaukakin sarki Allah zai fitar da komai tunda dama Allah shi komai baya buya gare shi to zai fitar da shi a gaban al-awwalina wal akhirin a wannan rana yawmut taghabun Allah ka sa mu cika da imani sai Allah ya ce inna rabbahum lalle ubangijin su mutane bihim game da sha'anin su yawma idhin a wannan rana la khabirun zamu lura cewa wannan aya ta canza daga salon da can aga ta ana magana akan ai magana kamar aina mukhataba da mutum daya innal insana afala ya'lam kaga da sai a ce innal insana li rabbihi lakanu wa innahu li hubbil khairi lashadi afala ya'lam shi kadai to da nan sai a ce inna rabbahu bihi shine da zai tafi abin nan da ya tafi agreement na ayoyi amma sai aka canza aka ce inna rabbahum ubangijinsu saboda kada ma wani ya cewa ba da shi yake da kowa ake yanzu a nan a can bayan ma da kowa yake amma a nan sai aka canza lafazin zuwa jam'i inna rabbahum bihim yawma idhil khabir kuma kaga a can a dama an ce rabbihi duk da yake a farkon surar an yi ta'abiri da ainihin wato ismul jalala da Allah yake cewa wal adiyati dhabaha fal muriyat fa atharna bihi naqfa wa innal insana li rabbi aga li rabbihi da aka ambata ita aka maimaita anan aka ce inna rabbahu da yace inna allaha ba da yasa saboda ar-rabbu shine mahalicin sunan Allah da ke nuna halitta to Allah wanda ya halitta kamar da yace ala ya'lamu man khalaq mahalli ne na bayani akan Allah mahalici ba bayani akan Allah abin bauta ba da haka Allah madauki sarki ya amfani da lafazin rabbihim bihim ga jam'i ga kuma rububiyya ta Allah cewa Allah mai bada labari ne game da sha'aninsu wato Allah masani ne game da dukkanin ababen da bayi suke aikatawa kuma Allah zai ba su labarin abin da suke aikatawa kuma Allah zai musu sakamako da abin da suke aikatawa kuma Allah ya ga dukkanin ayyuka kamar yadda abin nan asiri yake cewa fa huwa mustali'un ala a'malihim adh-dhahirati wal batinati wal khafiyati wal jaliyya Allah yana ganin abin da mutane suke aikatawa a bayyane da abin da suke aikatawa a boye da abin da ya fito sarari da abin da yake ba a sarari ba Allah yana gani ga baki daya sannan Allah ya ce yawma idin a wannan rana tare da cewa a kowace rana ma Allah yana sanar da abin da yake inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'a amma sai Allah ya ce yawma idin a wannan rana domin taukidi game da cewa a wannan rana to ba rana ce da za ka yi tsammanin an kyale ka ba domin a nan duniya za ka yi samun kanka a wani yanayin da za ka gadan kamar ka sha kamar ka ci banza saboda ka'ida Allah inna rabbahum inna rabbaka labil mirsad aw ba da yawa da mutum yake aikatawa a duniya na kurakurai da tabargaza yana tsammanin kamar ba a ganshi ba kamar ba a san yayi ba ko kamar an manta amma a lahira zai gane cewa duka waɗannan abubuwan ba su wuce ba saboda aka zo da wannan zarafi na yawma idin dan ƙara tabbatar da cewa ita fa lahira dokokinta ba irin na duniya bane har cewa Allah khabirun ne bi ibadihi fi kulli waqtin wa kulli hin kamar da yake cewa yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a wannan rana za a bujiro da ku a gaba ga Allah la takhfa minkum babu wani abu da zai koya khafiya wani abu mai koya ba zai koya ba a nan duniya ko abubuwa da dama suna koyan mu junanmu abubuwa da dama da muke aikatawa sun koya gare mu mun manta su ko sun koya ga mutanen da suka samu ba su san aikata ba ko manufan mu ta koya wataƙila ba dan Allah muke ba ana ganin kamar dan Allah ne wataƙila ba da manufar da ake ganin mun yi muke ba amma a wurin Allah duka waɗannan ba za su koya ba kuma Allah yana cewa inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai lalle Allah babu abin da yake buya a gare shi a sammai ko a cikin ƙasa Allah ka samu mu gama duniya lafiya
amin
to waɗannan abubuwan guda uku tuna cewa akwai tashin alkiyama ala ya'lamu afala ya'lamu idza busira min fil qubur kaga shine tuna cewa bayan an mutu akwai tashin alkiyama sannan na biyu tuna cewa idan an tashi alkiyama za a lissafa duka ayyukan da mutum yayi wa husila ma fi sudur ba wai tashin kawai za a yi kawai a karkaba jiki a tafi ba a'a in an tashin hisabi ne za a yi tambaya za a yi bididdiki za a auna ma'auni za a yi sakamako za a yi bayayya tsakanin mutane bil hasanati was sayiat za a yi kisasi to shine wa husila ma fi sudur abu na biyu kenan abu na uku sanin cewa ilimin Allah ya gane komai a wajen sakamakon nan babu abin da za a bari inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir to wannan abun guda uku sune maganin waɗancan cututtuka guda uku da aka ambata cutar nusin falala Allah da cutar tsananin kwaɗayin dukiya da cutar tsananin san kai na dan adam wanda aka ambata a cikin inna al-insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid wadannan abubuwan guda uku maganin su sune wadannan abubuwan guda uku tana lahira yawaita tana lahira da tashin alkiyama na biyu sanin cewa an tashi alkiyama akwai jidali na hisabi sannan na uku tana cewa hisabin nan ba zai bar komai ba saboda ilimin Allah ya kewaye komai idan mutum yana tsara wannan abubuwa guda uku ko da yaushe yana tintintini a kansu yana lissafa da su to su ne za su dinga jallin zamun waɗancan ɗabi'un guda uku ko sai ya rage san duniya sai ya dinga auna abubuwa da ma'auni na adalci sannan kuma ya rage san kai ya dinga bazalin dukiya don waɗannan abubuwan su amfane shi a ranar gobe alkiyama wannan sura za mu ga cewa ta ɗaya daga cikin surori kamar yadda muka bada ta farko da suke ɗauke da wa'azi mai yawa wanda yake tuna mana lahira a cikin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama a wa'azinsa nabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wa mutane ambatan lahira da makoma a cikin hudubobinsa musamman da yake duk inda yayi jawabi nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita mutane ambatan lahira da makomansu kuma wannan shine abin da zai sa dan adam ya tsira kullum kamar da annabi ke cewa akthiru min dhikri hadimil lazzat ko yawaita tunan mutuwa mai ruguje din dadin duniya ba ka ba dan adam ba zai ankara ba sai ga ya shantake ya bushashe ya baje kafa a duniya har sai lokacin da mutuwa ta zo sai zama da cewa ta same shi a gafale Allah ka tsare mu saboda waɗannan sufofi guda uku da aka ambata waɗannan abu wato maganganu guda uku da ambata su ne magani ga waɗancan siffofi guda uku da aka ambata a cikin tsakiyar sura waɗanda mutum ba zai gushe ba yana aiki da waɗannan magunguna guda uku sai ya ga cewa sun mishi maganin waɗancan matsaloli da aka ambata na al-juhud wash-shuh wal-athar. Wannan shine karshen wannan sura mai albarka, suratul adiyat, wadda alhamdulillah mun mata karatu biyu kenan ko? Lokaci akwai? Wace ce ta gaba?
Al-qari'ah.
Dama za ga surori ne wajen guda biyar a jere. Duka surori ne masu wannan zafin, daga zalzala da adiyat da qari'a da alhaqumut takathur da wal asr. Duka surori da suke wa'azi ne na lahira, kowace guda daya ta ishi mutum ya zauna ya natsu ya gaya wa kanshi gaskiya, ya kama kansa saboda gabuwa da Allah. Allah ka samu cika da imani, Allah gafarta mana zunubanmu, Allah ka rangwanta mana. Akwai rashe-rashe da aka yi mu saka su cikin addu'a, malaminmu Professor Malalu Tahir, Allah ya yi matashi rasuwa, Hajiya Amina wanda ya ce ga marigayi Malam Abbas Isa Lauya. To duka mu sa a cikin addu'a, Allah Ubangiji ya gafarta musu, ya musu rahama. Allah ya sa iyakar wahalarsu kenan. Allah ya ba mu guzurantar da su. Akwai wani bawan Allah ma a can a nan, shi ma layin abinda Malam Dauda ko Dauda, wani cikin mutane nan sanannu, shi ma Allah ya mai rasuwa, na ji yau kwana biyu kenan ko? To duka muna sa su a cikin addu'o'inmu, Allah Ubangiji ya gafarta musu, ya musu rahama, da sauran mamatanmu cikin musulmai mu gaba daya da mai anguwa, shi ma ya rasu. Ana ta dai rashe-rashen ga sunan dai, ba ji ba gani, sai iya wanda ka ji. Akwai wannan dattijo Malam Abdullahi dan jinjiri, dattijo cikin ɗan agaji, da ɗaɗɗan ɗan agajin nan na masallacin Danja, shi ma ya rasu. Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya gafarta mana gabaki daya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.